wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da sake saduwa da kai a shirinmu na yau. Kai mai albarka ne domin kana cikin masu sauraro, sai kai wa Ubangiji godiya domin kana cikin masu rai, da kuma kai mai albarka ne domin sakonin da za mu kawo zuwa gare ka a shiri na yau. Muna da fili inda muke karanta littafi na matakala zuwa salama. Mai sauraro, sai ka bi mu a hankali. Muna da fili kuma domin sujada tare da Pastor Timothy Ibrahim. Pastor Audu yana shirye domin ya ba mu guzuri, ya inda dan uwa Isuwa Bulus shi ne zai mana waka a shirin na yau. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da zuwa.
Yeah.
halitta da wa'ayi duka suna shaidar kaunar Allah. Ubanmu na sama shine masomin rai da hikima da farin ciki. Dubi abubuwa masu ban al'ajibi da jamili na halitta. A tuna da cewar su ga dukan bukace-bukace ba na dan Adam kadai ba, amma na duka sauran abubuwa masu rai. Hasken rana da ruwan sama masu watsakar da kasa, tuddai da tekuna da sararin sama, duka suna bayyana mana kaunar mahalicci. Allah ne yake biyan dukan bukatar halittarsa yau da gobe. A cikin kalmomin masu daɗi, mai zabura ya ce, idanun dukan mutane suna sauraro a gare ka, kana kuwa ba su abincinsu a kan kari. Kana bude hannunka, kana biya wa kowane mai rai muradinsa. Zabura 145 aya 15 da 16. Allah ya halicci dan Adam cikakke cikin tsarki da farin ciki. Ita duniya kuwa sa'an da mahalicci ya sifanta ta da hannuwansa, ba ta da wani digo na rubewa ko wani duhu-duhun la'ana. Ketare dokar Allah ne, dokar kauna ya jawo bakin ciki da mutuwa. Amma dai, a tsakiyar shan wahalar da zunubi ya jawo, kaunar Allah a bayyane take. An rubuta ta a cikin Farawa Sura 3 aya 17, wanda ke cewa, Allah ya la'anta kasa sabili da zunubin mutum. Su waɗannan kaya da tsarkakiya, abubuwa masu wuya da gwaje-gwaje wanda suka sa zaman duniyan nan ya zama da wahala da damuwa, an yi su ne domin jin daɗin dan Adam. Wato sashi ne na cikin horo da ake bukata a cikin shirin da Allah ya yi domin tada dan Adam daga cikin kaskancin da zunubi ya kawo. Amma ko da shike duniya ta faɗi, ba bakin ciki da ɓacin rai ne kaɗai suka rage ba. A cikin halitta kanta akwai sako masu yawa na bege da ta'aziya. Akwai furanni bisa kasa, furanni masu kamshi kuma yakan bayyana Allah ne kauna. A rubuce yake bisa kowane fure da ya kusan budewa, da bisa kowane sabon reshen ciyawa. Kyawawan tsuntsaye da suke cikin sararin sama da muryoyin waƙoƙinsu na farin ciki, da furanni da suke ciki iska da kamshinsu, da dukan itatuwa na jeji da suka rufe duniya da ganyayensu, duk suna shaida kauna iri na mahaifi. Suna kuma shaida cewa muradinsa ne ya sa yayansa su kasance da farin ciki. Maganar Allah tana bayyana halinsa. Shi da kansa ya furta kaunatarsa mara iyaka da tausayinsa. Sa'an da Musa ya yi addu'a ya ce, ka nuna mani darajarka. Allah ya amsa, zan sa dukan nagartata ta gifta a gabanka. Wannan shi ne ɗaukaka tasa. Ubangiji ya gifta ta gaban Musa, ya yi shela ya ce, Ubangiji, Ubangiji, Allah ne cike da juyayi, mai alheri kuma, mai jinkirin fushi, mai yalwar jinkai da gaskiya. Yana tsoron jinkai domin dubbai, yana gafarta laifi da sabo da zunubi. Inji Fitowa Sura 34 aya 6-7. Shi mai jinkirin fushi ne, mai yalwal alheri. Shi Allah mai nasiha ne, cike da juyayi, domin yana jin daɗin jinkai. Allah ya ɗaure zukatanmu haɗe da kansa ta wajen alamu marasa iyaka a cikin sama da bisa kan duniya. Ya nemi ya bayyana kansa gare mu ta wurin ayyukan halittarsa, amma ko su ba su bayyana mana sosai yadda ya kamata ba. Kuma ko da shike an nuna waɗannan shaidu ta hanyoyi daban-daban, makiyin dukan abu mai kyau ya makantar da hankulan ‘yan Adam har ya sa suna duban Allah a tsorance. ‘Yan Adam suna tunawa da Allah kamar wani mai tsanani wadda baya gafara. Shaddan ya sa ‘yan Adam suna sifanta Allah kamar alkali mai tsanani ko kamar mai bin bashi mara ganewa wanda baya rangwame. Shaddan ya sifanta Allah kamar wani ne wanda yake zura idanu na kishi akan kowane irin tuntube ko kuskure da ‘yan Adam suka yi,
domin ya ziyarce su da hukunci. Sabili da a shafe wannan inuwa mai dufuntawa ne ta wurin bayyana kaunar Allah mai girma ga duniya. Yesu ya zo ya zauna tare da yan Adam.
Adventist World Radio muryar bege don kowa.
Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshin mu. Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria. Adventist World Radio Nigeria. Ko kuwa ta sakon email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Bari mu saurare da uwa Isuwa Bulus bayan wakarsa, sai Pastor Timothy Ibrahim ya biyo baya da sako a fili domin sujada. Mai sauraro, sai ka yi kokari ka gaici yan uwa da abokan arziki wanda ba su fara sauraro tare da kai ba, domin su kasance cikin masu samun albarkun da ke gaba a fili na waka, sujada da kuma fili na guzuri. Sai a kasance tare da mu.
Da warhaka mai sauraro, sunana Pastor Timothy Ibrahim daga arewacin Najeriya. Karatunmu yana samuwa a cikin littafin Luka sura tasa ta 15 aya 11 da 12. Luka 15:11-12. Karatun na cewa, ya ce, wani mutum yana da yaya biyu maza. Na biyun ya ce ma ubansa, ubana, ka bani abin dukiyarka wanda za ya fado mini. Ya raba masa waɗannan. Ubangiji ya albarkaci karatun. Na sawa wannan kan magana yanci ko bauta. Yanci ko bauta. Za mu yi addu'a. Mai tsarki, mai kauna, kai mana fasara na kalmominka mai tsarki domin ya taimake mu cikin zaman rayuwarmu. Ka bishe mu haka nan mun roka domin Yesu kai ne mai ceton mu. Amen. Yanci ko bauta. Idan mun dubi cikin wannan labari, labari ne na wani mutum da yana da ƴaƴansa guda biyu. Sai a cikin ƴaƴansa guda biyu, dai yaron yana gani kamar ba shi da ƴanci a cikin gidan. Ba shi da wani martaba a cikin gidan. Ba shi da sukuni a bar shi yayi abin da ya ga dama. Sai ya ce ma babansa, ka raba gado ka bani nawa, ni iyi zaman kaina. Wai shin ana raba gado baba yana nan da rai ne ko sai ya mutu? Tama gashi yau ana raba gado ma ana nan da rai. Mu mun sani ba za a raba gado ba sai baba ya mutu. To an waye gari yau abin ya canza. Sai wannan yaro ya ce a bashi nashi rabin gado. Don me? Yana so ya samu ƴanci, yayi abin da ya ga dama. Uban kuwa bai musu ba. Sai ya raba gadon, ya bashi gadon shi, ya tafi da shi an ce ya shiga cikin gari, ya shiga cikin duniya, kai ya tafi garin da ba wanda ya sani. Amma hanyar da ya bi, baban ya gan shi. Bayan tafiyarsa, uban kowane rana sai ya dubi kan hanya. Wato, yana sauraro yaron nan zai iyaya, zai dawo. Can yaron ya je, ya kadar da duk abin da yake da shi. Menene ya sa ya kadar? Ya zama mashayi, ya zama mai neman mata, ga shan taba. Duk wani rayuwa wanda ba shi da kyau ya shiga yin shi. Yana yin haka kudaden shi suna yaya? Suna karewa. An zo an ce, abin da yake da shi duka ya kare. Ba shi da wani abu. Abokanin da sun yaudare shi, sun rude shi, sun cinye duk abin da yake da shi, sun ja jiki sun bar shi. Karshen ba shi da abinci, sai ya je neman aiki. Inda zai samu aikin shi ne wurin kiwon aladu. Bayan da aka ba shi kiwon aladun, abincin da akan ba shi ya ba wa aladun domin aladun su samu su yi kiba, shi ne yakan zauna shi sai ya ci tukuna kafin ya ba wa aladun. An waye gari, mai aladu ya zo ya dubi aladunsa sai ya ga aladu suna ramewa. Sai ya ce mishi, a'a, kana lura mini da aladun nan kuwa? Yaya na ga aladuna suna ramewa? Sai ya ce, kai, ba za ka iya yin lura mini da aladuna ba. Sai ya kore shi a aiki. Yanzu yana ƴanci ne ko yana bauta ne? Ya nemi ƴanci, an ba shi ƴanci. Yanzu ya zo ya zama mai bauta. Mai sauraro, yawancinmu mukan nemi ƴanci, wanda ƴancin zai koma ya zama bauta ne. Idan an ce ma wannan yaro ya ce shi zai yi kiwon aladu, wa zai yadda? Amma a cikin gidan shi akwai bayi waɗanda suna yi mishi hidima, ya gani cewa wannan bauta ne. Sai ya bar bauta ya je neman ƴanci, a ƙarshen ƴanci ya zama bauta. Ka bar ƴanci ka je ka shiga bauta. Yawancinmu a cikin ikkilisiyoyinmu ba ma so a gaya mana gaskiya, wai ana takuranmu ne. Sai mu ce, ai bari tun da a yi mini haka na bar muku coci din. Coci din na wane ne? Kuma za ka bari ina ne za ka je? Malam, ka dawo. In ka bar ikkilisiyarka ka tafi wani ikkilisiya, ka je bauta ne. Gaskiyan nan ne take. Idan ka bar ta, ka bar gaskiya, za ka je ka yi bauta. Kamar yanda wannan bataccen da ya je ya yi bauta a inda bai zata ba. Godiya ga Allah, ya zo ya zauna ya yi tunani, ya ce, kai, bari in koma wurin babana in ce da shi bawan barori. Kaga dan gida yana so ya zama bawa akan bawa. yana dawowa baban ya karbe shi, ya sa masa sutura, ya sa masa kaya, ya yi buki. Idan memba ya dawo cikin ikkilisiya muka yi buki, memban da ya bata in ya dawo muka yi buki, ga wani bawa da ya bata ya dawo sai a yi shirin buki dominsa. Inda ni ne wannan baba, ranan da yaron nan yana dawowa sai na yi rugu-rugu da shi in ce ya koma inda ya fito, amma babansa bai haka ba. Abinda Yesu yana yi mana kenan, mukan gudu masa, amma duk da haka yana bukatar mu dawo. Da zaran mun dawo yaka yi yaya, yakan rungume mu, danwa ka bata to ka dawo, kada da zarafi, in ka yi nesa ka dawo. Allah yana jiranka, Yesu yana jiranka, ka zo za a yi buki a sama. Littafi ya ce wai idan mutum ɗaya ya tuba sama ta ka yi buki, mala'iku suka yi farin ciki. Kana so sama ta yi farin ciki? To ka dawo, ka rungumi Isa Almasihu ya zama mai cetonka. Mai sauraro, wannan shine muradin tunaninka, wannan shine shirinka. To Yesu yana sauraron zuwanka, ka yi hanzari ka zo, kada ka yi lati, kada ka ja baya, wannan shine zarafi dominka. Ubangiji ya albarkace ka yayin da ka yi gudu zuwa wurin Yesu, Yesu kuma a shirye yake zai rungume ka. Ubangiji ya albarkace ka, za mu yi addu'a. Madaukakin sarki, mun gode domin wannan sako, sako ne wanda ya sake tunashe mu, mukan gudu a gabanka mu yi nesa tare da kai, amma duk da haka muradinka shine mu dawo wurinka. Kuma kofarka a bude ne a kowane lokaci, yayin da mun dawo kakan bude mana kofa mu shiga. Wannan labarin batancin da yana ɗaya daga cikin labaru wanda yana sosa zuciya. Ka yarda mu zama masu kaunan juna, ka yarda mu zama mutane masu runguman juna, ko da mun yi kuskure idan mun nemi tuba kai mana gafara. Ka bishe mu haka nan, mun roka domin darajar Yesu, kai ne mai cetonmu. Amen.
Ko ka taba tunanin yaya duniya za ta zama idan kowane mutum da ke cikinta kamar kai ne, wato yana magana, yana tunani, koko yana tafiya kamar yadda kai kake yi? Idan da kowane mutum zai ce matarsa ta zama daidai kamar yadda yake, koko yaransa su yi abu daidai kamar yadda yake, koko iyayensa ma su yi tunani daidai kamar yadda yake, to lallai ashe duniyarmu za ta zama wuri mara daɗi. Amma Allah ya yi mu muna da baye-baye daban-daban, muna da irin tunaninmu daban-daban, da irin ayyuka da muke yi daban-daban. Irin wannan ne yake kawowa duniya ta kasance da zaki da kuma armashi, har mu ji daɗin rayuwarmu a kome da muke yi. Amma abinda za ka tambaye kanka shine, duniyarmu a yau idan dukkan mutane da ke cikinta daidai kamar kai ne mai sauraro, kana gani za ta yi daɗi? To idan ansarka i ne, to lallai tafiyarka tana da kyau. Wato idan mutane suka bi gurbinka, koko suka bi misalinka, wato komai zai yi daɗi kenan. Amma idan rayuwarka a karkace ne kamar tafiyar ƙaguwa, to lallai akwai sauran rina a kaba kenan. Amma akwai dama domin ka inganta rayuwarka, ka samu ci gaba. Babu wata makaranta a duniya da take koyar da ci gaba. Ci gaba yana zuwa ne daga halinka. Kada ka kasa fahimta ta, ba ina cewar kar ka je makaranta bane. Abin da nake cewa shine, zuwa makaranta ba shine ba da basiran zaman duniya ba. Kwarai zaka samu ilimi a makaranta, amma basirar yadda zaka yi nasara a rayuwa ba a samun ta a makaranta, hali ne yake kawowa. Idan ko ka dogara ga Allah, sai sa ka inganta rayuwarka har kai tafiya yadda zaka zama gurbi mai kyau ga wasu mutane. Ka iya ba da wani abu da zai zame da amfani ga jama'a da ke kewaye da kai a cikin duniya. Saboda haka, idan kana son ka sami nasara har ka zama gurbi ga wasu mutane, ya kamata ka bude zuciyarka, ka inganta rayuwarka domin ka yi nasara.
Pastor Audu, mun gode da guzuri na shirin yau. Ina fata mai sauraro ka samu ƙarfafawa a shirin. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farko har zuwa ga ƙarshen shirin. Fata na da addu'a na shine, dukanmu
za mu samu dalilin yi wa Ubangiji godiya domin ababa da mun fito sauraro. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana wasika zuwa ga adireshin email namu. Adireshin shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako zuwa shafinmu na Facebook. Adireshin shafin shine awr/hausa awr/hausa. Ina godiya zuwa ga mai sauraro da kasancewa tare da mu. Ina kuma godiya zuwa ga Pastor Audu, Pastor Timothy Ibrahim da kuma dan uwa Isuwa Bulus. Mai sauraro, Ubangiji ya sake sada mu shiri na biye domin mu ci gaba daga inda mun tsaya. A madadina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakariya. Na shirya ni kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, yayan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba.